Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 1 ga watan Maris din shekarar 2023. Muhammad Lalun ne tare da Aisha Ma'az maka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji abin da ƴan Najeriya mazauna ƙasar Ghana ke cewa kan sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar ANEC ta ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben.
In Allah ya sa kana ganin ka fadi ne, in akwai wani kalubale da kake da shi, za ka yi zuwa gaba. Amma maganan a tada hankali nan ya kamata a ce mun wuce wannan. Mun gani ba abin da ya tsinana muna.
Sannan za ku ji wasu daga cikin ƙorafe-ƙorafen da ƴan adawa suka yi game da sakamakon zaben na Najeriya. Za kuma mu buɗe layin wayarmu don kuma ku kira ku faɗa mana albarkacin bakinku game da sakamakon zaben. Lambar da za a kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-6555. Kazalika muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma fa sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu assalamu alaikum, barkamu da daren yau. Zaɓaɗɗen shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa magoya bayansa godiya, sannan ya yi kira ga abokan hamayyarsa a cikin jawabi bayan an ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata. Da akwai yiwuwar cewa sanarwar da jami'an zaɓe suka yi a yau Laraba ta kai ga abokan hamayyarsa da suka zo na biyu da na uku su shigar da ƙorafi a kotu domin ƙalubalantar sakamakon zaɓen, abokan hamayyar sun buƙaci a sake zaɓen, inda suka ce samun jinkiri wajen bayyana sakamakon zaɓen ya ba da dama a yi aringizo a ƙuri'u. Bayan an ayyana nasararsa, Tinubu ya ce, ina amfani da wannan dama domin roƙon waɗanda na kara da su zo mu haɗa hannu mu yi aiki tare. Shugaban Recep Tayyip Erdogan a yau Laraba ya yi nuni da cewa za a gudanar da zaɓe a ranar 14 ga watan Mayu, inda ya ci gaba da tsayawa kan bakarsa na gudanar da zaɓe kimanin watanni uku bayan da girgizar ƙasar nan mai ƙarfi ta kashe sama da mutum 45,000 a Turkiyya. Ana ta samun alamu masu cin karo da juna a game da lokacin da za a gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na ƴan majalisu tun bayan girgizar ƙasar da ta auku a watan jiya, inda wasu suke ganin cewa za a iya ɗage lokacin zaɓen zuwa wani lokaci cikin shekarar, ko kuma a gudanar da su a ranar 18 ga watan Yuni kamar yadda aka tsara tun farko. Kafin aukuwar bala'in ƙarƙashin Erdogan ya fara dishashewa a sakamakon hauhawar tsadar rayuwa da faduwar darajar kuɗin ƙasar na lira. Tuni ake sukansa a game da yadda gwamnatinsa take tunkarar mafi munin girgizar ƙasar da ta aukawa ƙasar a tarihinta. Yawan mutanen da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da ya karo da jirgin dakon kaya a arewacin Girka ya cimma 36, inda akalla mutum 85 kuma suka jikkata. Jiragen biyu sun yi karo ne a kusa da birnin Tempe, kimanin kilomita 380 a arewacin babban birnin Girka, Athens. Jirgin fasinjojin ya nufi arewa, wato Thessaloniki da Athens, na zuwa birnin Thessaloniki, inda jirgin dakon kayan kuma ya taso daga kudancin Thessaloniki kan hanyarsa zuwa birnin Larissa a kan barin, wato akalla barin jirgin, inda fasinjojin suke guda uku ne suka fadi sannan suka kama da wuta. Hukumomi sun bayyana cewa an yi jigilar kimanin fasinjoji 250 da suka tsira daga hadarin babu kwarzani ko kuma ƴan raunuka zuwa birnin na Thessaloniki cikin bas. Jirgin jigilar fasinjojin yana dauke da mutum 350 ne, akalla ƴan kota kwana 150 da motoci 17 tare da motocin daukar marasa lafiya 40 ne aka aike wurin da hatsarin ya auku domin nemo waɗanda za su iya kasancewa cikin baraguzan jirgin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya a yau Laraba ya bayyana shakku game da tabbacin cewa Russia da Sin suna kokarin samar da zaman lafiya a Ukraine, inda ya bayyana rashin daukan kwararren matakai daga bangarorin biyu da za su tabbatar da furucin da suka yi don nuna goyon bayan zaman lafiya. Da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai Uzbekistan, Blinken ya fada wa manema labarai cewa idan da gaske Rasha ta shirya don daukan matakin sasantawar diplomasiya mai ma'ana domin kawo ƙarshen yakin, to Amurka ma a shirye take ta shigo cikin lamarin. Sai dai kuma ya faɗi cewa take-taken Rasha har ma da na shugaba Vladimir Putin, wanda ke nuna buƙatar Ukraine ta amince da wasu yankin Ukraine su kasance ƙarƙashin ikon Rasha, yana nuni da cewa Rasha ba ta da ra'ayin wannan mataki. Ayar tambaya a nan ita ce ko shin Rasha za ta kai matakin da za ta shirya janye har-harinta, kuma ko za ta yi hakan bisa tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanadar. A yau Laraba ne Iran ta baiwa jakadan Jamus biyu umarnin ficewa daga kasarta a wani matakin tankiya bayan da Jamus ita ma ta dau irin wannan matakin a makon jiya. Umarnin ficewar da Jamus ta baiwa jakadan Iran sun biyo korafi ne da ya biyo bayan hukuncin kisar da Iran ta yanke wa Jamshid Shamhad dan kasar Jamus, wato kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran. Nasir Kanani a yau Laraba ya ce Jamus tana mata shishigi akan harkokinta na cikin gida da harkokinta na shari'a. Iran ta zargi Shamhad da laifin jagorantar bangaren kungiyar da ke goyon bayan masarauta da ke dauke da makamai, lamarin da danginsa suka musanta. Ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock, bayan yankewa Shamhad hukunci a makon jiya, ya ce akwai ayar tambaya a game da yadda aka kama Shamhad kuma bai samu damar kare kansa ba.
Ta gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya mika shaidar lashe zabe ga zababban shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Kazalika Farfesa Yakubu ya mika takardar shaidar ga mataimakin Tinubu, wato Sanata Kashim Shatima. Ga rahoton da Nasir Adamili Kaya ya aika mana daga Abuja.
Your anger disappointment. They didn't know. I sent embrace and comfort of one family.
Bola Tinubu ke gayyatar waɗanda ya takara da su amma ba su samu nasara ba su ba da goyon baya a yi aiki don ci gaban Najeriya.
Your anger disappointment.
They didn't know.
I sent embrace and comfort of one family member to another.
Zababban shugaban wanda ke shan sowa daga magoya baya ya nuna a kaikace mulki ba abu ne da zai dawama ba. Yana mai nuna nan gaba matasa masu karancin shekaru da mata za su zo su karbi irin wannan shaidar. Wakilan jam'iyyu da suka amince da sakamakon zaben irin Muhammad Lawan na Lado na cewa ba za a yi nadamar zuwan Tinubu karagar mulki ba.
Ka lura ka gani cewa dukkan shugabannin APC din kowanne ya dandana wani kaifi. Ka gane na takobin wannan canjin da aka samu na wannan lokacin da aka yi wannan zaben. Shi Buhari ya dandana a jiharsa, wasu sakukan ya fadi. Shugaban jam'iyyar APC ya zuba ya yi losing a gida. Shi kan shi Bola Tinubu ya barar a garinsu. So inda akwai wani abu na wani goyi bayan wani, kana ga za su ba da dama.
Sama'ila Sifawa na daga waɗanda suka yi aikin sa ido kan zaben. Yana mai cewa in an ga ƴan uwa ko yarbawa da yawa a gwamnatin ba sabon abu ba ne. Daktiwa Ali Kumo, dan kwamitin gudanarwa ne na jam'iyyar APC, ya ce burin jam'iyyar ya ƙara cika.
Sannan ina tabbatar ma shi ɗan takararmu da Allah ya ba wa nasara, ina tabbatar ma zai rungumi kowa, kuma zai yi adalci, bare ƙabilanci ba, bare bambanci ba, kuma ina tabbatar ma za a ciyar da Najeriya gaba, za a yi ayyuka da mutane za su ji daɗinsa.
Sunana Sanusi Babantakwa Bayan Bauchi, kuma memba ne na stakeholders committee. A gaskiya wannan dan taliki ya yi gwagwarmaya a wajen neman wannan kujera na shugabancin Najeriya. Ya yi kokari sosai kuma ya sha wahala domin ya samu mahasada ba kaɗan ba.
Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo da wasu gwamnoni na daga waɗanda suka shaida karɓar takardar shaidar. An su samun turereniyar jama'a a wajen shiga ɗakin taron duk da girman kofar shigan, inda jami'an tsaro suka yi ta ture jama'a. Wasu mutane sun faɗi har ƙasa warwas, yayin da 'yan sane suka yi whoop suka sace wayar salula ta Sanata Kabiru Gaya. Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To tun gabanin ayyana sakamakon zaben jam'iyyun adawa a Najeriya suka nuna rashin amincewar su da zaben shugaban kasar da aka gudanar wanda hukumar zaben ta bayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda yayi nasara. Shugaban jam'iyyar adawa ta NNPP Farfesa Rufai Ahmed Alkali ya ce jam'iyyar su za ta yi nazari kan matakin gaba da za su dauka, inda ta yi nazari inda ta yi zargin an yi wasu kurakurai da suka shafi ingancin zaben. Ga abin da yake cewa a hira da Alhassan Bala a Abuja.
A ina ne bisa mun shi dai yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka faru da kuma canje-canjen da aka magana accreditation, yadda mutane za su zo da an je in kai accreditation ka jefa kuriya ai daga kana jefa ma result din zai wuce direct server ba sai an yi ta wani abu sai koma kamar yadda aka saba yi din ne shekaru jin kusan 20 da wani ba su koje zaka jefa kuriya ne ta je wajen akwati akwati ya dauka akai ward daga ward akai local government daga local government akai so in haka ne aka fara sai mu shirya haka din to garshi ta sai ga cewa a wannan tsakankaro kuma yana canjawa kuma maganan kuɗi amfani da kuɗi a cikin wannan zaben an da an hana maganan kuɗi an hana maganan kuɗi to amma yanzu wadansu sai su gane mu sai suka mana munafisa sai su je su sayo kayakin abinci kayakin masaruhi a zannuwa da sauran to in ka bayar mutane nan ma ai aikin su kaman ka bada kuɗi ne ka sai zabe ne kuma an ce ba za a yi ba shi shugaban kasa ma ya ce baya so a sayi da kuriya kuma to me yasa kuma za a sayi da kuriya to sannan kuma shi din mata wani gefe shi shugaban kasa ba da aka zo jefa kuriya sai ya je bayan ya jefa kuriya ka tsira sai daga kati sai nuna mutane ce ga abin da na jefawa kuma ina roƙon kowa ya jefawa jam'iyyata a dokan zabe ba a haka ko tambarin jam'iyya ka je da shi da riganka ko da hula ko da takarmi ko kana rike da shi haka a gefe aka ganka da shi laifi ne to amma ka san babba wai baya laifi to amma in ma bai yi ba ya influencing din abubuwan da zai shafi mutane kaga ya zama laifi kenan kuma sai aka yi waye gari minister na justice minister na shari'a wanda ya san dokar mafiya da kowa a Najeriya shi ma sai ya zo irin wannan abu ban da wadansu mutane so sai muka ce abu an yi compromising arrangements da sauransu sai sa muka ce wannan zabe ba za mu karbi za a yi sakamakonsa ba kashi mataki biyu ne daya a bar ba da wani rahoto cewa za a ga wanda ci ga wanda bai ci ba don zaɓin ba za a ce wani ya ci wani bai ci tun da ke ba bi hanya sahihi ba sannan na biyu a yi canceling a sa shi gyara don saboda in ba a yi duk wani gini da kai in ba ka yi shi da kyan foundation ba fadawa zai yi.
Shugaban jam'iyyar adawa ta NNPP Farfesa Rufai Ahmed Alkali kenan gabanin a ayyana sakamakon zaben. Kana ke ci gaba da tsokaci a game da sakamakon zaben shugaban kasar na Najeriya wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Ghana sun yi kira ga jam'iyyun da suka sha kai a zaben da su rungumi kaddara su yi aiki tare da wanda ya yi nasara domin ciyar da kasar gaba. Hamza Adams na dauke da wannan rahoto da za ku ji daga Kumasi.
Al'umman Najeriya masu zama Ghana sun tofa albarkacin bakinsu game da zaben da aka gudanar a baya-bayan nan a Najeriya. Sai dai tsokacinsu bai rasa nasaba da fatan alkhairi ga kasa ba, tare da darussan da ya kamata da manyan jam'iyyun siyasun kasar su dauka kan rawar da wasu kananan jam'iyyu suka taka a zaben.
To zabe an gama zabe, mu dai fatan mu Allah Ubangiji ya taya riko ga shugaban da Allah ya bawa. Duk da dai an samu tashi hankali a wasu jihohi da na kudancin Najeriya da arewa, mu dai fatan mu Allah ya taya riko ga shugaban da Allah ya bawa, shine fatan mu ba mu da wani zabi sai zabin Allah.
Alhamdulillah abubuwa yayi kyau, sai dai abu daya biyu da ba za a rasa ba. Wannan al'ada ne irin siyasa ta mutanen ta Afirka, wanda kuma a yanda ake zaton abubuwa za su faru alhamdulillah bai faru yanda ake tsammani ba. Wannan wani ba karamin ci gaba bane game da yanayin siyasar mota gida Najeriya. Amma duk abin da Allah ya kaddara mu ba abin da zamu yi sai dai mu rungume shi hannu biyu biyu.
Amma Najeriya kan siyawaye kamar PDP da APC da aka sani sun jima suna yi, to mutum ya zo da wani manufan shi ko da sabon jam'iyya ne, in dai ka fuskanci kudirinsa ka iya ka mara mishi baya. Sakamakon me zaben da ake gani yanzu nan ba wai mutum a ba jam'iyya ake ba mutum ake yi. Bola Ahmed Tinubu ya taba yin gwamna a jihar Lagos, to haka zalika kamar a jihar Kano Dr. Engineer Rabi Musa Kwankwaso kamar yadda kuka sani yayi gwamna a Kano, ko ba haka bane? Partin da yake ciki sabon party ne, Allah Ubangiji subhanahu wataala shi ya ba shi ikon lashe zaben jihar Kano.
Al'umman na bukatar da jam'iyyun da basu yi nasara ba su bayar wadda ta yi nasara haɗin kai domin Najeriya ta ci gaba.
A saurin jam'iyyu wanda basu yi nasara ba da su rungumi kaddara su yi wa shugaba wanda ya samu nasara fatan alkhairi, Allah ya bashi ikon sauke nauyin da yake kanshi.
Yanda ba su yi nasara, muna fatan Ubangiji su rungumi kaddara, su haɗa kai, su zo ni a haɗu tsintsiya maɗaurin kiɗa a goya wa an can baya su samu su cimma burinsu.
Kujeran nan guda ɗaya ne, za ka iya samu zan iya samu, za ka iya rasawa zan iya rasawa. So idan na samu ka rasa ba abin fada ba ne. In akwai wani abin da kake ganin kana da kalubale, akwai kotu, za ka iya zuwa ka nemi haƙƙinka. Kuma ina fata a wannan zamani yanda Babu Buhari ya gyara yanayin tsarin kotun ƙasa gida Najeriya, duk yanda kake ƙarami, in ka je kotu ina fatan za a iya kwace haƙƙinka, a baka haƙƙinka. Ina ganin wannan ba zai zama matsala ba. In Allah ya sa kana ganin ka faɗi ne, in akwai wani kalubale da kake da shi za ka iya zuwa gaba. Amma maganan a tada hankali, a tada hankali nan gaba, a tada hankali nan, a tada hankali nan, ya kamata a ce mun wuce wannan. Mun gani ba abin da ya tsinana muna. Shi yasa ya kawo yau muka dawo, muka gudu, muka bar gida Najeriya, muka zo muna zaune nan ba wai don komai ba, saboda tashin hankali yayi yawa, kunci yayi yawa. Amma muna fatan wannan gwamnati in ta zo, in Allah ya da wannan abubuwan duka zai wuce. Wanda ya fadi ya rungume kaddara. In kaga kana da wani korafi za ka iya zuwa gaba, ka je ka nemi haƙƙinka. Amma maganan a tada hankali duk bai taso ba.
A karshe dai sun yi masabon gwamnatin da za a kafa nan zuwa gaba, fatan alkhairi.
Fata da nake wa shugaba Meti yanzu ya dube mu mu yan arewa, matsalar tsaro da nake ciki da tattalin arziki, ya duba wannan fannin musamman mu yan arewa na rashin tsaba mu da tsaro. Harkar ilimi a arewacin Najeriya nan ma babu. Asibitan mu ya dube mu, kuma muna mai fata alkhairi, Allah ya taya shiriku
ga jama'an Najeriya daga kan manya har zuwa kanana. To abin da muke fata da wannan jam'iyya da ta nasara, Ubangiji Allah ya bata ikon cika musu muradinsu da dukkan alƙawarin da suka dauka. Dan ba za mu ce mutum shi ke mana ba, Allah shi ke yi komai. Da ka gani a duniya muƙaddari ne daga Ubangiji. Mutum da ya sai ma wani abu in ba Ubangiji ba, wanda ya halice ka shine zai ma. Mutum zai iya ce ma zai ma abu kaza, to bai sai ma ba, sai dai Ubangiji shine zai ma. Dan dama shine mai yin komai, kuma shine mai kowa. Su kuma jama'a su yi hakurin biyayya ga shugaba, ko ba haka bane? Dan abin da kake tunanin wani zai ma ba, shi zai ma ba, ko ba haka bane? Allah dai shine zai ma.
Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
To har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layukan mu domin ku kira ku faɗa mana ra'ayinku kan sakamakon zabe da INEC ta fitar, inda ta ayyana dan takarar APC Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe. Zaben lambar da za a kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-2655. To mun samu kira daga jihar Niger, wane ne a kan layi?
Sunana Alhaji ya Muhammad mai kimba mai sukari karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To muna jin kalaja ya.
To muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya babu wannan shugaba. Da yi wasu yawa ɗan Najeriya sun yi addu'a abin da zai zama alheri, Allah ya tabbata. To haka Allah ya dafa. Saboda haka muna kira da sabon shugaban ƙasa musamman mu ɓangaren arewa, abin da ya dame mu harkar tsaro da ya maida hankali a kai. Kuma sannan yana kira da 'yan adawa da su rungumi ƙaddara, kuma a yi addu'a su ma Allah ya kai mu lokaci na gaba. Saboda sashen hankali da zai ba halin da muke ciki a ƙasa, ana son kowane ɓangare a sa hannu a ga an taimaka ma wannan shugaban ƙasa ya kai ga nasara.
To muna godiya Alhaji Yahaya daga jihar Niger. Bari mu tsallaka zuwa Katsina. Wane ne a kan layi a Katsina? Na Katsina, kana tare da mu?
Eh, ina tare da ku.
Yawwa, to wane ne a kan layi?
Sanusi Nusa, Kuntuwa.
To muna jin kamalan Sanusi.
Assalamu alaikum BOA.
Wa alaikum salam.
Na'am. Ni ne Muhammad Sanusi.
Muna jin kamalan Sanusi.
Sanusi Nusa mai gyaran waya bakin tushen mota Kuntuwa. Mu ni bayanin zan yi game da wannan zaɓe da Allah ya sa mu kai. Muna fata wannan shugaban ƙasa Dala ya taimaka ya buɗe mana boda da kuma kasuwanci, kuɗi su dawo hannun talaka. Don gaskiya yanzu ana cikin wani yanayi wallahi. Naira 1000 sai taimaka talaka wahala wallahi, wanda zai ce wani kawai.
To mun gode Malam Sanusi. Bari mu je jihar Kebbi, wane ne akan layi?
Ah, Bashir Muhammad Tajin Gari.
Malam Bashir, muna jinka.
Ta, kuma watan dai sabon shugaba da muka samu da gyara muna matsalar tsaro da muka fata da muka cikin sa. Sannan muna neman hanyar da tsara muna taimako da sha'anin kuɗi da ake samu matsala. Allah ya samu sauƙin al'amura da ake. Allah ya taimaka masa, ba ka ike ni ko lafiya a yi. Mun gode.
To, muna godiya Malam Bashir daga jihar Kebbi. Lambar da za a kira ita ce alama ƙari 1-2-2-2-0-2-6-5-5. To, wane ne a kan layi?
Awolu, kana magana da Awolu da gyara ido.
To, Mala Awolu daga ina? Daga Kebbi, muna jinka.
Ina kira ne ga tsayin adawa da suka haɗe wannan zaɓe da turungumin kaddara. Turungumin kaddara ba komi ga Allah. Sannan kuma ina kira don Allah ga zaɓaɓɓen sanata namu na suru na yankin namu Zuriya wuri. Don Allah ya dube hanyar ga tamu wadda za ta shigo Zuri. Gaba ɗaya ba mu da hanyar da za ta shigo nan Zuri. A fatan Ubangiji Allah sa su rufe.
To, mun gode a Malam Awolu daga Kebbi. Bari mu je jihar Niger. Wane ne a kan layi? Ko daga Niger kai? Wane ne a kan layi daga Niger?
Niger.
Eh, wane ne?
Eh, umma Malam Ali na shugaban kulab zaɓi sanka dogon nuna a cikin jihar Niger.
To, muna jin ka.
Ina so in ba da na ra'ayina bisa ga wannan zaɓe da an kai na 'yan Najeriya, an yi zaɓe lahiya kuma tsare lahiya. Allah ya ba kowa wanda ya samu. To, ina kira ga uwatan 'yan Najeriya. Kakku wani adawa ku tsaya ku kama mai ku taimaki ƙasar ku tana shaida ta sai gaba. Adawa ba su kama ko ina. Ina kira ga yara matasa don kuna aka abu da kuma za a duniya ta ku ce. Kukure eh za su iza ku bata ikon ku. Na gode muri Amerika ina Allah wala ji daga dogon cikin yawar Niger.
Mu ne da godiya Malam Ali, bari mu koma Nigeria a Niger. Wane ne akan layi a jihar Niger?
Alhaji Muhammadu Lalo, kana magana da injiniya mai girma makeri Kwantago da jihar Niger.
To, muna jin ka injiniya.
To, alhamdulillah Muhammadu Lalo, zaɓe ya yi kyau saboda ni tun zaɓen shi a gari na biyu ban taɓa ganin an yi zaɓe mai kyau mai tsafta ba kamar zaɓen na wanda ba a yi rabon kuɗi ba, ba a yi cuwa-cuwan kuɗi ba. Talakawa sun zaɓi ra'ayinsu kuma an yi lahiya, an gama lahiya. Don haka su shugabannin da aka zaɓa, Ubangiji Allah ba su ikon su yi adalci. Kiran da na kai kenan, Allah ya ƙara mana kuma lahiya da zama lahiya da tsaro.
To, amin.
Injiniya mai gero makeri Kwantago da jihar Niger.
To, mun gode injiniya, bari mu je jihar Yobe. Wane ne a jihar Yobe? Muna jinka na Yobe, muna jinka.
Muna jina?
Eh, muna jinka na Yobe.
Yawwa, sadiya ne da gashuwa.
To, muna
jinka. Sadiya ne da sauro gashuwa.
To, muna jinka.
Yobe, sai. Yawwa, ra'ayina wannan zaɓe ya yi lafiya lafiya kano. Muna fatan alherin da yake cikin Allah haɗa mu da shi. Da su zama suke cikin Allah su yi nasara. Shi ne fata na sadiya ne da gidan sauro gashuwa.
Mun gode, bari mu sake komawa jihar Niger. Wane ne a kan layi?
Ibrahim ne wanke hula a garin Legode a Kimba jihar Niger.
Muna jin kamar Ibrahim.
Alhamdulillah, ina saba ainihin sabon shugaban ƙasa bisa ga ainihin wannan mulki da ya samu. Sannan kuma bayan haka ina jin son ne ga ainihin 'yan koyi da kuma waɗanda za su zo daga wata jam'iyya zo su shiga su fata tafiya. Domin mafi yawancin lokuta a Najeriya haka muke, za ka ga mutum ya ci zaɓe amma mutum ya baro wata jam'iyya, dawo jam'iyya mai mulki don ya dawo al'amari ya kasance ƙasa a za su samun ci gaba.
To, muna godiya Malam Ibrahim na Niger, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, sai kuma gobe idan Allah kai mu. Sai kuma labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
mai koyar da Kragerot Olympics wasa Bismarck Kobe Bensa ya ce akan Hasafuk za ta iya taka rawan gani wurin samun nasara a babban wasansu a nan a Accra Sports Stadium a ranar wasa ta 19 na Premier League din Ghana. Kungiyoyin wasan guda biyu za su kecire ni ne a Accra Sports Stadium a wasan tsakiyar mako. Ita dai Olidadi ta kasance ba da nasara ko ɗaya ba a cikin wasanninta guda uku na Premier League din Ghana, sai dai za a iya cewa ita ce take da fifiko akan House of Oak an kwatanta ɗan wasan ɗai da ɗai. Sai dai Bismarck ya nuna cewar za su iya kokarinsu domin samun kyakkyawan sakamako duk da cewar yanzu ne ya karbi club. Daraktan sadarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Henry Asante Chum ya ce yadda masu sha'awan kwallo ke tururuwa zuwa kallon wasa wurare daban-daban cikin kasar na da sha'awa. Henry Asante Chum ya musanta rahotanni da korafe-korafe game da yadda 'yan kallo ba su cika filin wasa na ligin Ghana. Ban dace da waɗanda ke tunanin ba a cika wuraren wasan ligin Ghana ba, in ka dogara akan wasanni a Kumasi da Accra za ka kuskure. Ni kaina na tafi kallon wasanni a Bechem sautari kuma 'yan kallo na da cika ido. Haka Sotrom da Anya Nasi da kuma Samatex, in ji daraktan. Tsohon mai tsaron gida na Black Sassin ɗin ƙasar Ghana Fatawu Dauda ya ɗau wani sabon mataki ga kai macin maburi na zama babban mai koyar da ƙwallon ƙafa bayan ya amshi CAF Lansansi coaching diploma. Dauda wadda ya yi wasa a Shantigo da Orlando Pirates da Enyimba FC lokaci da yake wasa ya bayyana da jin daɗinsa game da cigaban nan da ya samu a rayuwarsa. A dandalin sada zumunci Dauda ya rubuta alhamdulillah 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 an samu lasansi na shahadar CAF na koyar da wasa, mafarki na cigaba. Sabon kocin ɗin Black Stars ɗin ƙasar Ghana Chris Hoffman ya ce ya yi imani da shugabanci da kuma daɗewan Andre Ayew a Black Stars yayin da ake shirya ƙungiyar ga gasan samun gurbi a gasan cin kofin Afirka da za su yi da ƙasar Angola. Duk da fuskantar ta kuma gabanin gasan cin kofin duniya, Ayew ya tabbatar shi ɗaya ne a cikin 'yan wasa da sun ka haska a ƙasar Qatar, inda ya nuna jajircewarsa da kuma dagewarsa wurin fuskantar ƙalubale. A matsayin captain, Ayew ya tabbatar da zama lafiya da walwala a cikin sassanin Black Stars, kuma tarihinsa ya nuna yawancin ƙwallo a cikin shekarun nan wanda ya sa ya zama kusa a Black Stars ɗin na Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanul Lamu kyara ba sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya tattauna batun kudurin shirin yin garin bawul da shugaban kasar Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev a siyasamar yayin ziyararsa zuwa kasar a yau Laraba. Kana ya yaba da matakan da aka dauka a kasar a zuwa yanzu. Da yake ganawa da manema labarai a Tashkent, Blinken ya ce ya bayyana mahimmancin 'yancin 'yan jarida da kuma baiwa 'yan kungiyoyin sa kai dama. Ya kuma tabo batun kokarin da Uzbekistan take yi don kawar da matsalar kamfanonin auduga wanda ake yi wa titsiye, inda ya ce wannan babbar nasara ce kuma abun koyi ga sauran kasashe. Blinken ya kai ziyara Uzbekistan rana ɗaya bayan da ya gana da takwarorinsa biyar daga kasashen Asiya ta tsakiya. Matakin da ya bayyana yau Laraba a matsayin wani kokari na ƙarfafa haɗin kai a yankin. Zaɓaɓɓen shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa magoya bayansa godiya, sannan ya yi kira ga abokan hamayyarsa a cikin jawabi bayan an ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata. Shugaban Recep Tayyip Erdogan a yau Laraba ya yi nuni da cewa za a gudanar da zaɓe a ranar 14 ga watan Mayu, inda ya ci gaba da tsayawa a kan bakarsa na gudanar da zaɓe kimanin watanni uku bayan da girgizar ƙasar nan mai ƙarfi ta kashe sama da mutum 45,000 a Turkiya. Yawan mutane da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da ya yi karo da jirgin dakon kaya a arewacin Girka ya cimma 36, inda akalla mutum 85 kuma suka jikkata. Jiragen biyu sun yi karan ne a kusa da birnin Tampi.
Masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana.
za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu karkare shirin, bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan abokin aiki Alhaji Shehu Saulawa, wanda Allah ya warasuwa shekaran jiya a jihar Bauchi, da fatan Allah ya masa rahama, amin. Yanzu kan a madadin Aisha Mu'azu da Tiani, gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada wannan shiri da kuka ji, sai injinan mu Nelson, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma ƙarasa wunin lafiya. Assalamu alaikum.